Bisa ga dukkan alamu, wannan doka da shugaba Buhari fitar na haramta wa wasu 'yan kasar su 50 fita zuwa kasashen waje na ci gaba da ja cece ku ci a yanzu. Su dai waɗannan mutane ana ko tuhumar su nema da yin rubda ciki da kwanciyar magebi da dukiyar ƙasa, abinda ko yasa aka umarci jami'an tsaro da su sa ido a kansu domin kada su samu damar sulalewa zuwa kasar waje. Kai ko da farko ma, sai da wasu jaridun ƙasar suka zayyana sunayen wasu fitattun mutane 50 da dokar ka iya shafa, ciki ko har da matattu. Amma kuma sai daga baya fadar shugaban ƙasar ta musanta batun cewa an zayyana sunayen waɗannan mutane da lamarin ka iya shafa. To wai ko mai masana da kuma 'yan adawa ke cewa ne dangane da wannan batu a yanzu? Honorable Abdullahi Adamu Firembe masanin tattalin arziki ne, kuma tsohon kwamishinan yaɗa labaru a jihar Adamawa, wanda har ila yau ma shine sakataren babban jam'iyyar adawa ta PDP a jihar, yace su dama sun san arina.
Amma abinda gwamnatin tarayya ta yi cikin kwanakin nan na fidda sunayen wasu wai kansu fita ƙasar waje, na farko tukunan baya bisa ka'ida, a tambayi duk wani masanin shari'a wannan baya bisa ka'ida, dole sai dai kotu ne za ta ba da wannan izini kafin a yi waɗannan abubuwa. Bayan nan kuma Abdulaziz, suna so ka sani wannan abu da aka yi ba yanda za a yi a kawar da siyasa a cikinsa, ba wani siyasa ba za ta fita a ciki ba, saboda siyasa ne yasa aka yi wannan abun, saboda an ga lokacin zaɓe ya kusa, shi yasa ake kokari a ga cewa an yi irin waɗannan abubuwa, saboda a zubar da kiman wasu a gaban al'ummarsu. Sannan kuma wani kolefin shi bai taka kara ya karya ba, amma in jam'iyyar APC ta ga cewa wannan zai zama mata ainihin zai mata karan tsaye, ko kuma zai musu katsalandan a cikin abubuwan da suka sa a gaba na cin zaɓe, su yi maganinsa. Wannan abubuwa mu ba mu yarda da su ba, dole ne kuma a bi ka'ida wajen yin waɗannan abubuwa in har ana so ƙasa ta tafi yadda ya kamata, kuma sauran al'umma ma su san cewa lallai wannan gwamnatin abinda take yi tana yin abin da ya dace. Amma don zaɓe ya kusa, kuma duk abubuwa da suka ɗauko na maganar yaƙi da cin hanci da rashawa ba su yi nasara a cikinsa ba, shi yasa yanzu aka ɗauko wannan kuma ba don komai ba, saboda a yi amfani da shi wajen shiga zaɓe. To wannan bai dace ba, wannan ya kamata a duba, kuma ya kamata a yi wa abin karatun ta natsu, saboda ƙasa ta samu mafita, ba wai a jefa ƙasa cikin ruɗani ba.
To sai dai kuma yanda wasu ma ke sukan wannan mataki, da kuma zargin gwamnatin APC da bai ta da kule a yaƙi da cin hanci da rashawa, wasu gosashin jam'iyyar ta APC na ganin fa ba haka ma lamarin yake ba. Ahmad Lawal da ke zama sakataren APC rashin jihar Adamawa ya ko musanta zargin da ake na cewa ma ana nuna wariya a wannan batu.
Kuma kamar da shugaban kasa faɗa, ai ba shine zai yanke hukunci ba, in ka duba ko kotuna suna nan. Don haka shi da abin da yake shine duk wanda ake zargin shi ba halatta a bar shi fita kasa ba, sai bayan kama hukunci baki daya. Don haka kuma kotu take da hurumi ne, ta ce ga mai laifi ko bai da laifi. Don haka in mutum ya tabbatar bai da laifi, kotu za ta iya wanke shi bisa ga wannan laifi. Don haka mutane su daina zargin shugaban kasa Muhammadu Buhari na kasancewa suna na cewa kamar yana ɗauka wani hanya ne na batun maganan cewa wai yana ɗauka yana goyon bawa wasu 'ya'yan jam'iyya ko babu. Laifi dai kowa na laifi. Don haka duk wanda ya laifi ya kamata nuna mai cewa ga yanda ya kamata a gyara. Don haka muna amana da abin da shugaban kasa yi, kuma muna goyon bayan shi 100%.
Ko ma da menene dai, yanzu ka an zura ido ne a ga yadda za ta kaya game da wannan batu, yayin da wasu kungiyoyin fafutuka a kasar suka yi cadangane da wannan batu. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka, daga Yola a Najeriya.